Deutsche Welle. Taba kalashi.
Jama'a masu sauraro barkanku da warhaka. Barkanmu kuma da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na taba kalashi. Shirin da a kullun yake duba batutuwan da suka shafi al'adu, addinai da kuma zamantakewa tsakanin al'ummomi daban-daban a wannan duniya tamu. A kokarin da ake na samun fahimtar juna tsakanin mabiya addinan Kirista da Musulunci a nan Jamus. A karon farko masana ilimin kimiyya sun wallafa wani kamus na bai daya game da addinan guda biyu. Kamus din da aka sanya wa suna kamus na tattauna batun fahimtar juna. Yanzu haka a nan Jamus ne kadai aka buga, sai dai ana sa rai nan ba da jimawa ba, zai zama wani littafin karatu a duniya baki daya. Shirin taba kalashi na wannan makon zai duba wannan gagarumin aiki ne da kuma ra'ayoyi game da kamus din. Masu sauraro Muhammad Nasir Awwal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. Madalla. Shin me yada kalmomi kamar sakayya ta ƙarshe da kuma ranar sakayya? Me yasa tsakanin musulmi da kiristoci ake amfani da kalmomi kamar fadakarwa zuwa ga addini ko ra'ayin Islama ko kuma jihadi? Ba ma magana da murya daya, in ji masanin falsafar addinin Kirista Professor Richard Heinzman, yana mai cewa hatta kalmomin da ke da kama da juna wajen fada mabiya addinan biyu na ba su ma'anoni daban-daban, hatta gwanin mai fassara ma ba zai iya taimakawa ba. Wannan kamus na kalmomin addinan biyu ya samo asali ne kimanin shekaru 8 da suka wuce, lokacin da Professor Heinzman ya fara tunanin wannan aiki na wallafa wani kamus na Kirista da Musulmi a gwani taron masana addinai a birnin Istanbul na kasar Turkiya. Shehunan malaman Kirista da Musulmi sun fara zantawa game da mutunta ɗan Adam, amma kwatsam sai masu fassara na Jamusanci da Turkanci suka shiga wani rudu, abinda ya janyo rashin fahimta. Abinda aka yi rashin sa a lokacin shi ne wani kamus da ya kunshi kalmomin kowane ɗaya daga cikin addinan. Daga nan kuwa aka fara tunanin rubuta kamus ɗin. Kamar dai faduwa ce ta zo daidai da zama, domin Professor Heinzman ne jami'in gudanarwa na sashen addini na gidauniyar Eugen Bisa, wani ɗan falsafan addini na ɗarikar Katolika. Gidauniyarsa ta yi suna wajen samun fahimtar juna tsakanin kiristoci. Bayan shekaru 7 na kai komo game da kalmomi da kuma ma'anoninsu a tarukan masu ruwa da tsaki, gidauniyar ta gabatar da kamus da ta sanya wa suna kamus na fahimtar juna a birnin Munich. Yanzu dai an fara wallafa shi cikin harshen Jamusanci, amma nan da wasu makonni masu zuwa za a buga na harshen Turkanci, in ji Professor Heinzman.
Weshalb wir dieses Lexikon gemacht haben und nicht etwa eines.
Mun wallafa wannan kamus ne saboda gaskiyar cewa muna da musulmi da yawan su ya kai miliyan 4 a Jamus. Daga cikin su kimanin miliyan 3 daga kasar Turkiya suka fito. Mun fadawa kanmu cewar idan muna magana game da samun nasarar zaman cudannin cudeka da samun nasarar zamantakewa tsakanin mabiya addinan biyu, wato musulmai da kiristoci, to matakin farko na samun wannan nasara shine samun fahimtar juna tsakanin bangarorin biyu.
Shin me ake nufi da kalma kamar ruhi a cikin wani harshe irin Turkanci? Shin yaya za iya yi wa wani musulmi bayani game da wani biki mai tsarki na addinin Kirista? Shin daidai ne a fassara sunan Allah? Wannan da sauran batutuwa masu ɗaure kai suka sha gaban mawallafa 50 daga Turkiya da kuma takwarorinsu su 25 daga Jamus. A ƙarshe dai sakamakon wannan aikin nasu shi ne wannan kamus kashi biyu mai shafuka 850. Tuni kuwa aka fara bayyana ra'ayoyi game da wannan kamus. Ayman Maziyek shi ne shugaban majalisar tsakiya ta musulmi a Jamus. Yabawa ya yi da wannan aiki na gidauniyar Eugen Bisa, sannan ya ce wannan aikin zai angiza masana kimiyya na Larabawa domin su yi koyi da shi.
Natürlich, das ist ein positive und eine sehr gute Arbeit.
Ko shaka babu wannan wani gagarumin aiki ne. Musamman kasancewar sun yi kokarin bada haske ga wasu kalmomi daga addinai daban-daban. Musamman ma bisa al'adunsu da yanayin gudanar da addininsu. Mun sha gani a tattaunawa neman fahimtar juna da muke yi. Cewa ko da yake muna magana akan abu iri daya. Amma idan aka zo wurin bayani, sai ka tarar an samu bambancin fahimta. Saboda haka, wannan aiki ne da zai kai mu mataki na gaba. Godiya ta tabbata ga gidauniyar Eugen Bieser. Wannan abu ne da ya dace.
A cikin kamus din an jera bayanan Kiristanci da Musulunci game da kalmomi masu yawa. Farfesa Heinzmann da ya jagoranci rubuta kamus din, ya ce a tsawon lokacin da suka yi wannan aikin, sun gano cewa akwai wasu abubuwa. Ko salon tunani irin na addini da ba za iya fassara su ba. Saboda haka, a dole sun kirkiro da sabbin kalmomi. Littafin ba an wallafa shi ne saboda masana kadai ba. ‘Yan makaranta da malamai da malaman yaƙi da jahilci, har ma da ‘yan siyasa da kuma ‘yan kasuwa za su iya yin amfani da shi. Domin wani kwakkwaran ginshikin bayani ne na kimiyya a sauƙaƙe, wanda kuma zai bada damar ƙara fahimtar juna. Shi ma Farfesa Heinzmann ya yi mamaki da irin ƙarin ilimin da ya koya sakamakon wannan aiki. Ga misali yanzu ya fahimci cewa jihadi baya nufin a ɗauki takobi a shiga yaƙi, kamar yadda ake fassarawa. Ma'anar kalmar dai ita ce mutum ya yaƙi zuciyarsa. Saboda haka, kamus ɗin ke matsayin wata hanyar kyautata zamantakewa tsakanin addinai, in ji Wolf Walter. Darakta a ofishin tarayya da ke kula da batutuwan 'yanci rani da kuma 'yan gudun hijira a Jamus.
Ich denke das Lexikon ist ein Standardwerk, was den
A gani na wannan kamus wani kyakkyawan mataki ne na samun ci gaba a tattaunawar da ake yi tsakanin mabiya addinai daban-daban don ƙara samun fahimtar juna. Muna gudanar da taruka tsakanin musulmai da kiristoci a matakin jihohi da kuma tarayya. Abubuwa da muka gano yanzu sun haɗa da neman kalmomi mafi dacewa da za mu yi amfani da su. Wato abun nufi mu samu fahimtar juna a kan wasu kalmomi na tushe. A saboda haka wannan kamus zai cike wani muhimmin gibi ta yadda za mu iya amincewa da wasu kalmomi cikin sauri don ƙara fahimtar juna.
Hukumomi da yawa suka bada kuɗin wannan aiki, ciki kuwa har da ƙungiyar tarayyar Turai. Da Majalisar Dokokin Jamus ta Bundestag da ma'aikatar cikin gidan Jamus da kuma ƙungiyoyi masu yawa, abinda ya sanya Farfesa Heinzmann cewa wannan ya nuna yadda shugabannin siyasa ke bada muhimmanci ga tattaunawa tsakanin addinai a matsayin matakin samun nasarar zaman cuɗe ne in cuɗe ka.
Wir haben gehandelt aus einer konkreten gesellschaftlichen
Mun yi amfani da yanayin zamantakewar al'ummar Jamus wadda da watakila tana iya fadawa cikin wani hadari na daban inda ba mu yi nasarar samun fahimtar juna ba.
To Allah ya ba mu fahimtar juna baki daya. Masu sauraro a nan za mu yi sallama da ku a filin, sai mako na gaba in Allah ya kai mu. A madadin abokan aikina, ni naku Muhammad Nasir Awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashin Hausa na DW.